لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala a farko da ƙarshe, godiya ta tabbata ga Allah a sama da ƙasa, godiya ta tabbata ga Allah safiya da marice, da Allah subhanahu wataala cikin hikimansa da nufatarsa ya kaddara muka kawo wannan safiya ta Lahadi, yau mana 21 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1445 a kidayen miladiya, yau 31 ga watan uku shekara ta 2024. Mun tattaru a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala da ku ƴan uwanmu mata masu albarka, domin ci gaba da jeren giyan mahadarori da wa'azuza wanda muka faro tun 1 ga watan Ramadan. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi aikace-aikacenmu, abinda muka aikata tun daga azumi da salloli da sadakoki da karatun Alkur'ani da neman ilimi da zama a masallaci da zumunci da sauran ibadu da muka gabatar, muna fatan Allah ya karba mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairin da yake sadar da mutanen kirki da shi a watan Ramadan, kuma Allah ya ɗaukake mana ya tsare mu daga fitintunu da musibu da bala'o'i waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da kariya ga mummune da su a watan Ramadan. A ɗan uwa Malam Hassan, shi ya kamata a ce ya zauna a nan ya gabatar, amma Malam Hassan bai ji daɗi ba, yanzu haka ana masa ƙarin ruwa. Muna fatan Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa haƙuri da dangana, Allah ya sa jinya ya zama kafara gare shi. Amma duk da Malam Hassan bai zo ba, ga ɗaya daga cikin ‘ya’yanmu shi kuma ya wakilce shi. Dama Ƙur'ani ya ce wa warisa Sulaiman Dawud, Annabi Sulaiman ya wakilci ko ya gaji baban shi Annabi Dawud. To haka muke so dama amfanin tarbiyya mai kyau kenan, amfanin tarbiyya kenan, ka tarbiyyantar da ‘ya’yanka ko da baka abin da kake yi na alkhairi sai su ɗauka. Kaga yanzu Malam Hassan yana kwance baya jin daɗi, amma mu a wurinmu Malam Hassan lafiyan shi lau, domin duk da bai zo da gangan jikin shi ba, zuciyan shi na tare da mu. Sannan kuma ga ɗanmu Ahmad ya tsaya a makwafinsa, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarmu albarka. Abinda aka ce ana so a yi magana a kai sifofi ta ‘ya mace mummuna, sifofi ta ‘ya mace mummuna. To a tun farko ina son in yi muku shimfiɗa a kan irin karamci da mutunci da ɗaukakawa da Allah subhanahu wa ta’ala ya yi ma ‘ya mace. ‘Ya mace wata irin halitta ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta a cikin hadisi, ya ce annisa'u shaqa'iqur rijal, ‘ya’ya mata ciki ɗaya suka fito da ‘ya’ya maza, wato ‘yan uwan rayuwar maza ne na kwat da kwat. Babu yadda za a yi ‘ya’ya maza su yi rayuwa sai da mata, haka nan babu yadda za a yi ‘ya’ya mata su yi rayuwa sai da maza. Kamar yadda ka san wanda kuka fito ciki ɗaya uwanku ɗaya ubanku ɗaya, to haka jinsin maza suke da jinsin mata. Annisa'u shaqa'iqur rijal, mata yin shaki ƙaini na ‘yan uwa maza. ‘Ya mace ita ce wannan halitta da Allah subhanahu wa ta’ala ya halicce ta domin ta zama abokiyar tarayyar ‘ya’ya maza gurin gudanar da rayuwa. Kafin zuwan addinin Musulunci, ‘ya mace ta samu kanta cikin halin kakanni kai, domin a addinai da suka gabata da waɗansu hanyoyi da rayuwa da suka gabata ban ta ya mace an tozarta ya mace an bugar da rita an gurbata rayuwarta an tozarta ta an kwatake mata haƙoƙa idan ka dauki ya mace a addinin Greek Yunan kenan zaka ga cewa ba su ba mace haƙin da ya kamata su ba ta ba sun walakanta ya mace sun tozarta ta sun walakantar da ita a cikin addinin Rumawa kuma sun walakantar da ya mace sun mai da ya mace baya sun mai da ya mace wato ainihin wato saniyan wari rayuwa ba ya mace ba ta wani kofa da za a ba ta dama ko da ba ta da shawaran yadda za a wuce rayuwa ya mace mai da ita banzan bazara a cikin addinin Yahudu su sun ɗauki mamace shaidaniya ce kawai ga baki ɗaya shi ya sa ma kaga su a cikin addinin Yahudu idan mamace suna cikin jinin al'ada ko zama da ita ba a yi ko fira da ita ba a yi saboda an ɗauke ta wani dandalin ƙazanta najasa aibu da ƙasƙanci da walaƙanci a cikin addinin Kirista su ma ka ɗauki mace cewa shaidaniya ce idan kana neman shaidan idan baka gan shi irin da ido da kofin yi mace idan ka samu mace to wakilin shaidan kenan ne lamba ta farko wannan ya sanya kaga malaman Kirista da dama ba sa aure me yasa ba sa aure wai saboda sun ɗauka idan suka yi aure sun aure shaidan ka ko ga da hankalin mutum ai ba zai je aure shaidan ba to sai suka yi makan su wannan mummunan fassara wanda yake Allah bai saukar da hujja akai ba suka dauki ya mace shaidani ya ce dandalin sharri ne duk inda mace ta zo alkhairi ya bar wurin duk inda mace ta tashi to alkhairi na iya zuwa wurin domin mace farfarta da karshen ta dandalin sharri ne ba ta da wani alkhairi haka addinin Kirista suka dauki ya mace a maguzawa na zamanin jahiliya zamanin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma haka suka yi mace irin wannan rufar suka yi nan kashi suka dauke mace walakantacciya babban abin kunya ne yau a ce an maka haihuwa an aiko maka ya mace kamar yadda alqur'ani mai girma yake nuna mana wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawl min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin an yatsuhu fi tarab ala sa'a ma yahkumun Allah yake gaya mana cewa a wancan zamani idan an haifin ma mutum ya mace zaka gan shi fuskan shi yayi baki fuskan shi ta baci ya shiga cikin kaskanci da walakanci da damuwa zai rika tunanin wai yanzu haka nan zai karbi wannan din halitta zai karbi wannan abin haihuwar cikin walakanci ayu shi ko ala huni haka nan a kaskance zai karbi wannan yayi bacin da aka haifan masa an yi su fi turab ko ko kawai ji a haka kasa ne kawai binne wannan yarinyar kawai shi kenan a huta kuma abin da suka rika yi kenan an shine qur'ani ya kalubalance su wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin utilat afwan ina fama da mura dan haka Allah ya saka alkhairi dan haka Allah subhanahu wataala ya kalubalance su cewa za a tuhumce su ranar tashin alkiyama za a kalubalance su me yasa suka turgula ƴaƴa mata a ƙarƙashin ƙasa wacce Allah subhanahu wataala ya kaddara za ta rayu ita ba a zurbi ne ta ƙarƙashin ƙasa ba to za ta rayu ne rayuwar walakanci domin idan kin taso kake hakkin zaɓa maka ki namiji sai dai a auren da ke ga wanda aka ga dama sannan ba ki da hakki cikin sadakin ki sai dai wakilin ki ko waliyin ki ya mamaye sadakin ki kai ba ma wannan ba idan da mijin ki ya mutu kamar yadda ake gadan rigansa kamar yadda ake gadan hulansa to ke ma haka za a gaje ki ƴaƴan mijin ki su ne za su gaje ki duk wanda ya fara cire rigar shi ya zo ya jefa a ɗakin ki to kin zama nashi shine alqur'ani ne girma yayin da kuma ta wannan tada yace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarthu nisaa karha ya kuma su imani baya halinta ku gaji yaya mata dai dai ba a ce mutum wai ana gafin da mutum a dan mutum wai mutum zai je gaji uwarsa wanda ubansa ya zauna da ita a matsayin mata yanzu shi kuma ya mamaye ta ya gaje ta to idan mutum ya gaji ya mace ko ya mallaki ya mace wato abin da yake da ita ko dai ya mai da ita fasaka irin yadda uban shi ke shiga daki da ita shi ma ka shiga daki ko kuma ya mai da ita kamar tsuran keke da ake ba da haya ko ke neman haya biyu bana biyar wata ta to yanzu a ka gaya musu da Allah muna nan masallaci zai zo ya karɓa haya sai a karɓa hayan ya mace mutum ya je ya zauna da ke sati ɗaya ko sati biyu gwargwadon iya yadda ya karɓa haya haka nan dai aka mai da mace kamar tsuran keke wanda ke tsuran keke mata ma take daraja ai babu wani kanci a ce yanzu ya mace an koma ana hayan ta dan Allah wannan ya dace a ce ko ya mata ana ba da hayan ku ne kowane kare da mutum zai iya zuwa ya bada kuɗi ya karɓa hayan shi kin ga babu wani kanci da kankancin da ya wuce wannan to duka dai irin waɗannan miyagun taduda wanda ake a zamanin jahiliya addinin musulunci ya zo ya bata shi addinin musulunci ya gina mayamaci ya hukunta ta har a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗin cewa duk wanda Allah ya bashi haihuwar ƴaƴa mata guda biyu ya tarbiyyantar da su ya kyautata tarbiyyarsu har ya aurar da su to da ni shi haka zamu zauna a gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ni da yatsin shi guda biyu yace haka nan za su zauna da shi a cikin gidan aljanna wanda yanzu wannan yana alamta maka kenan cewa haihuwar ya mace ma daraja ce haihuwar ya mace ba abin kunya bane balle haihuwar ya mace ma yana iya daukar darajar mutum ya zama ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a gidan aljanna sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ya mace budurwa idan ta tashi ana son a aurar da ita sai an nemi shawaranta sai an gaya mata ga wani ya zo ya ce yana son ki wani ma yana son ki wani ma yana son ki cikin waɗannan masoyan zaɓi wanda kika ga dama idan kuma kin zaɓi matukar dai ba an ga cewa akwai wani aini a addinance ma to tana da haƙƙin da za a ba ta wanda take so irin wannan ya taɓa faruwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata daga cikin ƴan mata ta nuna cewa ba ta son wani amma kuma iyayenta suka aurar da ita akan tilas wannan yarinya ta kai kokanta gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ba ta zaɓi ya ce in dai ba ki son shi to lalle zan raba auren nan yanzu shikenan ki koma ki samu wanda kike so mu daura miki aure da shi to a lokacin nan ne sai wannan sahabiya take cewa ya manzon Allah ni wannan maganan kawai da kai ya ishe ni daraja kuma na samu wata hujja da zan far mana baya cewa ya mace ba sai ai mata tilas duk wanda za ta aura ba tana da cikakken dama da yanci ta zaɓa wanda take so to kaga duka wannan addinin musulunci ne ya girmama ya mace addinin musulunci ya girmama ya mace ya nuna cewa idan aka aure wajibi ne a baki sadaki فمن لم تأتوا بمنهن فآتوهن أجورهن فريضة duk macen da aka daura aka kebe da ita aka ji daɗi da ita to wajibi ne a bata sadakinta babu yadda za a yi ka aure mace ka shiga daki da ita ka saki labule sannan wai a ce kuma wai ba ta da haƙƙin sadaki wajibi ne a bata sadakinta wani a danta mata a jikinta ninta ko aje an kai mata wani abu amfani ta a zaman gidanta ko gidanta da haka idan sadakin ki 100 ne ba wanda ke da haƙƙin da zai ci wannan 100 sai dai a baki abinki ko kuma aje a ce za a sai miki keken dinki domin ki sana'a ko a sai miki fure domin ki rika aje kayan miya da sauran abubuwa masu lalacewa kuma ki rika yin kankara na saidawa da wata Ramadana domin ya amfane ki amma babu wanda ke da haƙƙin ya rike miki sadaki sai dai idan kin ga dama zama yi daɗi tsakankaninki da mijinki wanda Hausawa suke cewa in zama yi daɗi mijin ya ba bai
bayan ya baki sadakin ki kika ce to ni dai mai gida gaskiya wannan sadaki da ka bani na ma ya ce maka ga sadakin ka na baka kyauta sadaka din sabi lillahi ko na baka kyauta saboda daurewan kauna da soyayya da fahimtar juna to wannan babu ne sai abin da ayat ta sotin nisa'i ta tabbata to duk da wai wannan muna gaya muku irin yadda musulunci ke kimanta ku ya karrama ku ya daraja ku cikin irin darajojin da addinin musulunci ya muku shine addinin musulunci ya nuna muku hidayi ya sanya muku fitara nagartaccen fitara ingantaccen fitara da yake in dai kika riga kika saturto da wannan fitara a bani shi haka ne iska na gure shi duk abin da kima ba a bari shi kowane kare da doki yana ganin shi kare da doki yana taban shi kare da doki yana ɗebe kewa shi duk abin da kima za ka ga adana shi ake yi saka ya shi ake yi sai masu kima suke iya ganin shi kamar yadda malamai suke ba da misali in ka ɗauki zinari ko a yanzu idan kina da zinari za ki ga cewa baya ga wato ainihin dan wannan gilashi da kike ajiye zinari sai an samu wani auduga a sa a ciki sannan kuma in aka dauko shi ba a aje shi a kan kanta ko a kan TV sai an kai shi can kuryan wurin da yake ba kowa ke zuwa wurin ba sai a adana shi kuma ba kodewa shi ake dauko shi ba ana dauko shi ne lokaci bayan lokaci sai lokacin bukunkuna ko lokacin da ake so a shafa kwalliya saboda a gyara zamantakewa tsakankanin ki da mai gida ko wani abu mai kama da haka to wannan yana alamta maka ashe duk abu da ya danganta duk abu mai kima yana son a saka ya shi to haka nan Allah subhanahu wataala ya kimanta gangan jiki kyama shi ya ce ba kowane kare da kuke zai ga wannan gangan jiki ba idan muharraman ki ne yan uwan ki na jini wanda babu aure tsakankanin ki to suna iya ganin gashin kanki suna iya ganin hannunki suna iya ganin kafafuwanki daga gwiwa zuwa ƙasa amma ko tukaran kansu muharramanki su gada ga abin da ya ƙasa da wuyanki har ya zuwa cikin yawanki baya halarta wannan ko koda ɗan uwanki ne ko uwanki ne ko ƙaninki ne ballantana ɗan mijinki ko wani abu baya halarta sai dai inda wata lalura ta rashin lafiya ko kuma wani abin da ya faru a cike ba tare da ɗaura niyya ba saboda ne saboda a nuna kiman kyamaci cewa daga abin da yake kasa da wuyanki har ya zuwa cinyoyinki har ya zuwa gwiwanki to sai wanda ya biya sadakinki sai wanda ya biya sadakinki sai wanda shari'a ta karɓe shi a matsayin mijinki shi kadai yake da alfarma a wannan wato ainihin halitta naki to duk dai wannan an yi ne a kiyaye wa mace alfarmanta a nuna kimanta a nuna darajarta a daidai lokacin da yake kuma kafiran duniya a yau suna ta kururuwa suna ta kwakwazo cewa wai addinin musulunci ya take haƙƙin ƴaƴa mata wai su ne suke son su kwato wa mata haƙƙinsu amma ba ku ji irin yadda suke so su kwato muku haƙƙin irin wannan gatan da Allah ya miki ya fitarta ki to suna son su mai da ke tsaraitacciya ne kamar yadda ƙato yake sa gajeren wando ke ma ki rika sa gajeren wando sai da jeren wando ma su suna ganin in muka ce wai mata su rika sa da jeren wando to wai an tauye miki haƙƙi sai dai a barki daga ke sai dan jarar daga ke ke rigan nono ki fito haka nan ki rayuwarki shi yasa zaka ga mace ta tashi daga kasan America zaka tafi kasan Ingila daga ita sai wata ganta dalle riga ba bana balaga kanta abudi cinyoyinta abudi haka nan zata tafi kilomita 5,000 10,000 wata sai ta tashi sai ta kewaye duniya daga ita sai dan fan ko dan gajeren wando ko dan skirt wanda yake iyakan cinya rabin cinya ga shi nan kanta ba komai wai ana son wai ku koma irin wannan tadan da ɗabi'a wai sun kwato muku haƙƙi kenan dan Allah cikin ku wace irin wannan rayuwar ke burge ta fita da hannu wace ce take so ta rika fitowa da dan jarar ta rika fitowa daga ita sai rigan nono kuma tana ganin wai an kwato mata yanci dan Allah wacce take jin wannan ita ce rayuwa na gartaciya ta daga hannu dan Allah inganta ta daga hannu inganta kun aminta da irin wannan sutura da addinin musulunci ya ba ku ko kuna ganin addinin musulunci ya zalunce ku kun aminta da aka godiya ya tabbata ga Allah Allah ya saka mu addinin musulunci da alkhairi ya sitirta mana matayen mu ya kimanta mana su ya daukaka darajojin su cikin irin abajen da kafiran duniya suke kwakwazo cewa wai za su fato muku yanci irin daman nan da addinin musulunci ya ba ku yace wa qarna fi buyutikunna ku mataye ku zauna a gidajen aurenku ku miƙe kafa ku ci ku sha ku miƙe kafa ku wanke goma ku tsoma biyar to su kafirin duniya sai suka ce a wai in an yi haka ba a yi miki gata ba abinda suke so shine ki fito ki kafada da kafada da maza duk inda namiji yake shiga ke ma ki shiga duk aikin da namiji yake yi ke ma ki yi duk abinda za a yi ma namiji ke ma a yi miki da haka ga kujeranki ga kujeran namiji ga kafadanki ga kafadan namiji wai haka ya kamata in an yi haka ne wai an baki yancinki to don Allah jama'a da wanda ya ce zauna in baka ci in baka sha in kula da kai da wanda ya ce sai ka zo ka dauki bulo irin yadda nake dauka sai ka dauki fangiri irin yadda nake dauka sai ka fito iska ya hure ka irin yadda yake hure ni sai ka fito kai bututu kai kura ka gaji ka wahala don Allah shi waɗannan mutane guda biyu wane ne su nuna maka daraja da kauna da kula wanda ya ce ka zauna ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka miƙe kafa fatan jikinka ya kyau kai bulbul ni zan fita in je in nemo in baki shine zaka ga namiji zai tashi da safe yana dawowa daga asubani zai wanka zai kinsa karfe 7 da rabi zuwa 8 ya fi sani man abinci wani namijin ba zai dawo ba sai karfe 5 duk abin da ya je samo na arziki ke yake kawo ma ke kike ci ke kike sarrafawa dake da ƴan uwanki sai kun ci kashi 70 kafin namiji ya ci kashi 10 saboda yanzu ma ya zauna gidan da safan ma a gurguje shi gidan sai dai kawai a ce suna ne gidan nan amma ina ma ya zauna gidan da sassafe ya kama hanya ya fita ya dawo da yamma ya dawo a gaji in an tashi sai dai a ce za a je gidan Aisha za a je gidan Maimuna za a je gidan Saratu da alhalin gidan ba naka bane amma kuma a hakikanin gaskiya ta riga ta mamaye gidan ita zai kawo mu abincin nan idan ya kawo nama ita za ta fara ci kafin ma shi ya ga nama in ya kawo kwai ita za ta ci wannan tebulbul kafin ma shi ya ga kwai da ita da ƴaƴanta da danginta wai duk da irin wannan amma kafiran duniya suna nan suna kwakwazo suna kururuwa cewa wai addinin musulunci ya tauye muku haƙƙi wai su ne za su kwato muku haƙƙi to kaga idan kai wannan awa za ka gane cewa wannan makirci ne na yahudi makirci ne na kafiran duniya babban abin da suke fata mata ku fito ku lalace ku barbaɗe ku tambaɗe ku ɗaiɗaice a kan hanya ku zama wahalallu don talallu a gama cin moriyan ku kuna da kurujiya yayin da ƙarfin ki ya ƙare ba ki da mamora a yaƙi da ke irin dai yadda suke rayuwa a ƙasashensu na kafirci a yau idan kika je Amerika za ki iya samun ƴa mace in tana cikin gaban kurujiyarta za a fito da ita za a yi tallanta za a zuzuta ta in za a yi tallan tayar mota ba abin da ya haɗa tayar mota da ƴa mace ita za a sa wai tana tallan tayar mota ƴa mace fa in za a yi tallan abin nan takin zamani me ya haɗa ƴa mace da takin zamani ita ne wai za ta fito ita ake tallan takin zamani da ita idan kin je bankuna in kin je ofisoshin gwamnati wai mace ce sakatare sakatariya in kin je kamfanoni mace ce ake ajewa wai saboda suna son ta jawo musu customer ta jawo musu masu siya da siyarwa ta ribato musu zakatan maza shi yasa sai ki ta tallata ta ki ta zuzuta ta amma lokacin da suka gama cin moye yanzu wannan kurujiyar taki da wannan kyan fuskar naki in kin zauna kin yi kwalliya kin sa hoda kin sa jambaki kin gyara gashi ƴaƴa maza na biyo ina biyo suna biyo inda kike to idan duk sun gama cin moye yanzu kin kai shekara kuma 40 da haka duk wani halitta na jikinki yanzu ya fara koma baya amma tun kina shekara 14-15 kina cikin gaban kurujiya an jawo ki a jiki an ba ki kuɗi an nuna ki an yi waye amma yanzu kin kai shekara 40 daga halittun jikinki sun fara komawa baya, daga baki da mamura, baki da wani tasiri, to a wannan lokacin sai ai watsi dake, daga sana'a kai ya rage miki zaki iya yi domin kirke kai, shi ne ke sana'an kawuwanci, ke sana'a kiskanci da lalacewa, saboda an ci moriyanki lokacin da kike da kuruciya, amma lokacin da kuruciyanki kuma ta kare, an watsi dake, wa zai baki sabulu na wanka da na wanki, wa zai baki abinci, wa zai baki dan kudin motar da zaki dan rika hawa mota ko kina hawa na tef, kina abubuwa na yau da kullum, idan kina son ki biki ko kina son ki zumunci, ina zaki samu wannan dukiya? Ba ce da hanya, da haka hanyar kawai da ta rage miki shine ki zama lalatacciya, ki zama farfadaddiya, ki zama daidaitacciya, ki zama gogaggen dar iska, irin yadda kike ganin wato kaduwa tana lalacewa akan hanya, kowane bunsuru ma binta yake yi, da ɗanta, da wanta, da ƙaninta, da ƴaƴan makwabta, da wane ne, duk cikansu bin kaduwa take yi, suke yi irin wannan dabbancin, haka suke so ku koma. Wadulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, babban burinsu kenan su lalata ku, su lalata muku ɗabi'a da yanayi. To ban sani ba irin wannan tada da ɗabi'a da kafirai suke so su zama, ku zama, shin haka kuma kuke fata ku zama yanzu, ko ko kun yadda da tsarin addinin musulunci? To alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, duka dai wannan nayi muku karamin shimfiɗa ne akan irin yadda addinin musulunci ya tarihi da take amince, eh amince. Duk inda kika ji ana kururo wai za a kwato miki yanci, za a kwato miki mutunci, za a yi miki gata, to wannan makirci ne na yahudin duniya. Amma babu gata, babu mutunci, da musulunci bai riga yi muku ba, alkhairin Allah ce ga addinin musulunci. To ya ƴan uwata mace, idan kina son ki nuna ma addinin musulunci godiya, ki nuna mishi jinjina irin ajin alkhairin da ya yi miki, ke ma ki saka mishi. Hausawa suna cewa ko baka iya kyauta ba to ka ba ni baka. To idan kina son ki zama kin nuna godiyanki ga addinin musulunci, to ki zama mummuna kuma mummunan zalla. Menene sifofi ɗaya mace mummuna? Sifofi ne guda uku ko guda huɗu. Sifa ta farko, abin da ke da alaƙa da aqidunta. Sifa ta biyu, abin da ke da alaƙa da ibadunta. Sifa ta uku, abin da ke da alaƙa da ɗabi'u. Sifa ta hudu, abin da ke da alaƙa da zamantakewa. Don haka sifofin ɗaya mace mummuna na farko, kamar yadda na ce, shi ne gaske aqida. Ya ƴar uwa ta mace, ki zama mummuna na gaske, ki kyautata imaninki. Rukunan imanin nan guda shida ne kamar yadda kowa ya sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi, kai imani da Allah, da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da manzannin Allah, da tashin alkiyama, da kuma kaddara na alkhairi da shari. Ki kyautata wannan imanin, ki imani da Allah imani na gaskiya, ki yarda da Allah, ki natsu da Allah, ki wofinta duk wani abin da yake ba Allah ba. Boka ne, ɗan boli ne, ɗan bid'o'i ne, duk wani wanda zai zo ya shiga tsakankaninki da imaninki da Allah, to lallai lallai ki shiga tsakankaninki, wato ki samu katangar ƙarfi tsakankaninki da shi. Ki kyautata imani, ki imani da Allah cewa shi ne abin bauta na gaskiya, domin shi ya halicce mu, ya mallake mu, yake jujjuya al'amuran mu, to babu wani wanda ya kamata a bauta mishi akan cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kar ki yarda da bokanci, kar ki yarda da buri, kar ki yarda da duk wani wanda zai zo miki da abin da zai rafa ki da Allah, domin waɗannan ɗabi'u ga baki ɗaya kafirci ne. Duk wanda ya riko da su ya kafirta, ya kafirce mu Allah, ya yi ridda, ya bar addinin musulunci. Idan ya mutu akan wannan tafarki, wutan zai dawwama kamar yadda ka san Abu Jahal, kamar yadda ka san Fir'auna, za ta dawwama a wutan jahannama. Haka nan duk wanda ya mutu yana shirka da Allah zai dawwama a cikin wutan jahannama. Da haka ya ƴar uwata, kar tsoron kishiya ya sa ki je ki shirka da Allah, kar zama da kishiya ya sa ki je ki shirka da Allah, kar neman fada a wurin miji ya sa ki je ki shirka da Allah, kar neman mulki ya sa ki je ki shirka da Allah, ko neman dukiya ko neman wani abu na daban kariki je saboda neman farin jini ki je ki shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ki yadda da Allah duk abin da ya taso miki ki dauki zina da farantarwar alqur'ani da shari'ar Allah madaukakin sarki a cikin qur'ani da sunna ki aiki ne qur'ani ya kawo mana matsaloli da dama da magungunan su ya kawo mana alkhairai da dama da hanyoyin da ake bi a rasu in ka dauki surorin alqur'ani za ka ga labarin wani annabi ya dade ba shi da haihuwa ga irin matakin da ya dauka Allah ya ba shi haihuwa za ka ga wani annabi ɗan surku sun taso shi gaba irin annabi Musa ana neman a kashe shi a gabayansa ga irin matakin da ya dauka da irin yadda ya rabi a wurin Allah ya samu mafaka za ka ga wani annabi shi kuma ya fada cikin wata fitina fitina ne na mata ne ko ke mace ce za ki fada fitinan maza ko za ki fada fitinan ƴan maɗugo ko za ki fada fitinan wato ainihin masu neman su karkatar da ƴa mace duk dai wata fitina da bawa zai fada to Allah ya ba mu labarin annabi Yusuf da irin yadda ya fada cikin jarabawa ga irin matakan da ya dauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kariya ga wani annabi yana neman shari'an zura'a ga matakin da ya dauka babu dai wata matsala face fil qur'ani ya kawo mana asalin cutan da yadda ake magance ta akwai annabin da yake cuta ne na rashin lafiya shekara 18 ya kama amma qur'ani ya kawo mana hanyoyin da aka baka samu waraka akwai wanda ke neman farin jini qur'ani ya kawo mana hanyoyin da ake yi a samu farin jini innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda duk wanda ya yi imani nagartacce ya kyautata aiki to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi wata irin soyayya ta daban daga gare shi manzon Allah yake ba da labari cewa idan Allah ya kaunace ka sai ya kira mala'iku ya ga musu ina kaunan wani kuma ku kaunace shi daga lokacin mala'iku su kaunace ka daga lokacin sai a jefo kaunan ka a ban kasa sai kaga duk mutum yake yi tunanin kaunan ka wani maganin farin jini ya wuce wannan ga maganin farin jini da manzon Allah ya gaya mana tahazu tahafu ku yi kyauta za ku yi soyayya wa'annan duka magungunan farin jini ne a shar'ance ba tare da ka kangare ma Allah ka je kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka ki kyautata imani da Allah kuma ki kyautata imaninki da ranar tashin alkiyama domin sau da yawa za ka ga Allah yakan gwama imani da Allah da ranar tashin alkiyama a cikin alqur'ani me yasa saboda idan kika yi imani da tashin alkiyama imani na gaskiya kenan ba za ki je ki rika tsururuta zunubai da laifin fuka ba saboda me kin san idan Allah na kanki kin san ilimin Allah na kanki kuma kin san akwai ranar tashin alkiyama ranar fallasa ranar tirire ranar fito da komi karara abin da kika yi da nake sai zuciyarki sai an fito da shi ballantana abin da kika yi da ke da kawanki ballantana abin da kika yi da ke da saurayinki ballantana abin da kuka yi a gurbinku ko a sakandare ne ko a firamare ne ko a jami'a ne ko ku kuna fita ne kawai ku je can ku cika shi ku holi ku ji dalin ku ba wanda ya sai samu kuɗi ba wanda ya sai ce muku ku tashi daga rana ku koma inuwa to ranar tashin alkiyama na rantse muku da Allah duk sai an fito da wannan an yi fallasa ranar tashin alkiyama bala'i da tashin hankalin da ke ciki ba karami bane ranar tashin alkiyama sai da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama furfara shuke nan ma masu uwa a murhu wanda suna da tabbas sun san inda suka taso sun san inda za su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bodan su surori na alqur'ani wadanda suna magana ne kawai akan tashin alkiyama irin suratul hud alaihi salatu wassalam irin suratul haqa irin wal mursalati irin amma yatafa'alu irin shamsu kuwirat idan sama'un fatarat manzon Allah da ya karanta wannan surori sai da abin yadda ke zuciyar shi sai da ya sanya mishi furfara to ya ni ke kuke idan muka tuna da tashin alkiyama za mu ji cewa komai fa dole kawai mu tsaya da shi a kan abin da ya dace saboda in ma kin boye akwai ranar fallasa a yau ne nake iya boye mu kike iya boye mu kuma mu ya mu nan amma ranar tashin alkiyama mutanen farko da na karshe duk suna nan aljannu suna nan manyan mutane daga annabawa da manzanni suna nan kowa da kowa yana nan da iyaye da sarkai da ƴaƴa a ranar nan za a ɗaga ki sai an yi bayanin duk aibin da kika san kin tsururuta a rayuwar duniya
to idan mutum yana tunanin ranar tashin alkiyama dole ya sauka banna, dole ya zabara yi aikin kirki. To ki kyautata imaninki, ki kyautata imaninki da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ki bi Annabi sau da kafa, ki bi abin da ya umarni, ki nisanci abin da ya hana. Kada ki bauta ma Allah sai da abin da Annabi ya nuna shi. Babu bid'a, babu kirkira, babu kamakame, babu raba kafa, kai bi ɗaya ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, sannan duk abin da Annabi ya faɗi kuma ki gaskata. Idan kika yi wannan kin kyautata imani kenan. To sai ki je mataki kuma na ɗaya mace a cikin ibadunta. Ibadun nan ki karance su, ki fahimce su, ki kuma yi aiki da abin da kika karanta kika fahimta. Da haka idan kin tashi ki kyautata tsarki. Kar ki rika rayuwa baki ma san yadda ake tsarki a shari'a ba, baki san yadda ake tsarkin fitsari ba, sai ki tashi ki cika-cika. Kin gama fitsari, alhalin fitsari na nan yana jin shi. Wata ba ta iya tsarki ma na bayan gida ba, sai ta je ce bayan gida, sai ta jika-jika ta jamalmala najasa a tare da ita. Najasan ya fito daga jikinta, ya koma gabanta, daga nan sai ki ji an ce ma mace wata na fama da iftaki. Galibi saboda rashin ma iya tsarki ne. Ba iya tsarki ba, da haka mace ta yi bayan gida, wannan bayan gidan maimakon a ɗauki matakai na gusar da wannan najasan, sai kawai mace ta jamalmala najasan. Daga duburanta yana komawa gabanta. Ita a fahimtanta wai ta yi tsarki, ta koyi shiriri ta ne, ta ƙara ma kanta cututtuka, kuma ta sababa ma kanta rashin lafiya. To ki iya tsarki a shar'ance, sannan ki iya alula, sannan ki kyautata sallah. Ki roki sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Ki sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sallan manzon Allah sananniya ce, sallah ce wacce take babu biri-biri a ciki, babu wani garaje a ciki, sallah ce wacce take zuciya takan koma ga Allah. Ana yawan ambaton Allah a ciki, ana kuma ainihin sadar da alaka tsakankanin bawa da Allah. Da ta karatu mai kyau, ruku'u mai kyau, sujada mai kyau, tahiyya mai kyau, addu'o'in da za a yi a cikin sallah, a cikin sujada da cikin tahiyya, addu'o'i ne waɗanda yake masu kima, masu kadari, ba addu'an yanke zumunci ko addu'an neman zunubi ba. Mutum ba za ta tana addu'a Allah ka taimake ni, wani zunubi ne Allah ka taimake ni, wannan addu'a Allah subhanahu wataala baya karban wannan addu'a, baya karban addu'an yanke zumunci. Kaga mu shugaba ba mun wa'azi. Baya karban addu'an yanke zumunci da kuma addu'o'in da aka yi ma Allah subhanahu wataala garaje da gaggawa a ciki. Da haka ki kyautata sallanki, azumi da kike yi ki kyautata, ki sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda bai bar kaulun zur ba, bai bar aiki da zur ba, maganan ƙarya ko aiki da ƙarya ko shaidan ƙarya, to ko ya daina ci ya daina sha ya yi aikin banza Allah bai karɓi azumin shi ba. Ki gane wannan, ki kyautata azuminki, ki kyautata karatun alkur'ani mai girmanki. Duk abin da za ki a matsayin bautan Allah, to lallai ya zama kin san shi a shar'ance. Kin je makarantar Islamiyya kin karanta, kin gane, kuma kina aiki da abin da kika gane gwargwadon hali, sannan kina hada da istighfari. Sifa ta uku, abin da ke da alaka da ɗabi'un ya mace, ki zama mai cikakkiyar ɗabi'a na karamci, ɗabi'a na mutunci, ɗabi'a na jaftaku, ba ɗabi'an da za a rika Allah waje da ke ba. Ki zama cikin irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito, wanda ke san a nisanta shi daga wuta, a shigar da shi aljanna, to lallai mutuwan shi ta suke shi akan abubuwa guda biyu. Na farko, yana da cikakken imani da Allah da ranar tashin alkiyama kamar yadda ya bayani a baya, sannan kuma yana ma mutane kyawawan ɗabi'un da yake so a yi mishi. Idan kina son a rika sakin miki fuska, ke ma ki rika sakin mu wasu fuska. Idan kina son a rika gibanki, wato sai take son a rika gibanki cikin wacce take son a rika gulmanta, akwai ke ma da ke giban wata, wacce take son a rika zaginta, wacce take so a bata ta gurin mijinta, wacce take so a rika mata kasafi. To a takaice, duk ɗabi'an da ka san ba ka so a yi maka, kai ma ka kai mawai, duk ɗabi'an da zuciyar ɗan adam ke so na alkhairi, to irin wannan kai ma za ka rika yin ma mutane. to idan ka hada wa'annan sifofi guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kubuta daga azaba ka kuma samu rahman Allah subhanahu wataala akwai dabi'u akwai dabi'u na kunya jummatan da aka same ta ba ta da kunya to ta tashi daga kan tabi'an kyamashi nana ta duk macen da aka samu ba ta da kunya tana iya fitowa ta faɗa abin da ta ga dama ko ta aikata abin da ta ga dama ko ta shiga inda ka ta ga dama ko ta tafi inda ta ga dama ba ta jin akwai wanda yake sai ya saka ko ya hana ta to irin wannan ɗabi'a ce ta rashin kunya ta rashin mutunci shine a cikin hadisi manzon Allah yana cewa idza lam tastahi fasna' ma shi'ta idan ba ka da kunya to ka aikata abin da ka ga dama akwai ranan kindullanci ranan da kayan mai gari ya kare ko kuma ya bata a ranan nan dallalai sai abin nan dan haka duk macen da ta zama ba ta da kunya ta tashi daga dabi'an kiyamaci ta tashi daga nagartacciya ta koma ballagaza ta koma bankaura ta zauma shashasha kuma babban matsalolin da za ta same ta idan tana jin kuruciya ne za a yi lokacin da yake kuruciyar nata zai kare idan tana jin rayuwa ne za a yi lokacin da yake rayuwar nata ma za ta kare kuma babban matsalar shine mummunan ambato da mutane za su raka ta da shi koda bayan ta mutu in aka yi maganar wancan sai kai Allah ya raba mu da fitina da ya raba mu da wancan ka ai wancan kaza ai ta fadin miyagun maganganu akan ki ko manzon Allah ya ce antum shuhada'ullahi fil ard ku mutane ku ne shaidun Allah a ban kasa duk abin da kuka fadi akan mutum in ya mutu in dai ba san rai kuka sa ba to shine Allah zai taskace kuma wannan shine mabudin makomin mutum a gurin Allah subhanahu wataala da haka duk abin da muka fadi akan ki abin da Allah zai hukunci shi shikenan idan mu mutane mun ga alkhairi da muka ce ta kirki ne ki to haka nan Allah zai rubuta dace da ke da rahamansa idan kin mutu mu mutane muka ga sharroran ki muka ce Allah ya raba mu da fitina Allah ya raba mu da irkitta Allah ya raba mu da kangarariya to haka nan Allah subhanahu wataala zai rubuta wannan kuma makomin mutum ya zama wutar jahannama kamar yadda ya zo a hadisi to dan haka ki zama mai dabi'an kunya ki zama mai dabi'an mutunci sannan kuma ko ba ta da ba ki zama mai dabi'an kyautata zamantakewa kin ga tsakankanin ki da iyayenki ya zama fatan alkhairi aljannan ki yana karkashin kafan iyayenki duk wanda iyayenki ba su tsaya mishi kafa ba za su shiga aljanna ba in kin so ki fito wa sallah in kin so ki fito wa azumin nafila da na farin lamma wallahi in dai iyayenki ba su tsaya kafa ba za su shiga aljanna ba ba za su shiga aljanna ba dole ki musu da'a dole ki musu biyayya a cikin abin da kike so da abin da ba ki so al-imamu ahmad ya rawaito wani hadisi aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga wata mata wannan matan akwai sallolin dare sallolin dare akwai azumin nafili dalilin da alamin da yake azumi akwai yawan sadaka akwai kaza akwai kaza akwai kaza haka yake a cikin hadisin wa kaza wa kaza wa kaza wato akai tarattabo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkhairanta aka ce amma tana da matsala daya shine tana tsutar da makwabtanta da harshenta da harshe ba tana musu dauke dauke bane ba da hannu take yi ba ba dukan su take yi ba ita kwararriya ne dai da gurin harshe ko dai ƙarya ko jiba ko bakar magana ko habanci manzon Allah ce duk da wadancan alkhairan naka la khaira fiha hiya fil nar ir wuta ce ba ta da alkhairi ir wuta ce ba ta da alkhairi wacce take ma makwabta kenan me kike tsammani wacce take ma iyayenta in muku da ta an ce ir wuta ce duk da sallan da duk da abin da ba kin kike ba amma annabi ya ce ir wuta ce to idan iyayenta take ma fa kaga ita wutan nata ma lamba ne wutan nata lamba to sai kin kyautata alaka tsakankanin ki iyaye sai kin kyautata biyayya har manzon Allah yana faɗa cikin hadisi cewa idan da a ce namiji ga baki ɗaya jikin shi niki ne a ce niki ne jikin namiji yana fitar da ruwa mai wari mai tsoyi ya zama jambo mace ta sa baki ta gwazuye wannan cututtukan da ke tare da mijin nata, ta lashe wannan ruwan jamban, ta lashe shi kaf, ta cinye ciwon gabaki daya. Manzon Allah ce wallahi bata biya hakkin mijinta akan ta ba, bata biya ba. Cikin kwace ce za ta iya zuwa mijinta na fama da jambo ta kafa baki ta gwagwuni? Akwai wata wannan? To a ce jikin mijin nake gabaki daya, ban ce ku taliki ba, a ce jikin mijin nake gabaki daya haka yake, a ce ki kafa baki ki ta gwagwuyewa sai kin cinye ciwon gabaki daya. Manzon Allah ce wallahi da ke biya shi hakkin shi ba. Ya kike jin saba ma irin wannan mutumin? Shi yasa aljanna kina karkashin mijinki. Idan mijinki bai so ki shiga aljanna ba, wallahi jiddibarin ki ba za ki shiga ba. Babu kofa ne, duk kofan da kika je za ki samu an riga an rufe ta wallahi. Da haka ki rauna ki daidaita da mijinki, ki nemi aljanna ki tuka karkashin mijinki, sannan ki kyautata alaƙa da makwabtanki. Ta kuma kwarta ta lauri kamar yadda ka wancan hadisi, makwabtan nan ko a makaranta, makwabtan nan ko zama na gida, ko gidan haya ne, a ce ga ɗakin wancan ga ɗakin wancan, akan bayi a ita bala'i da tashin hankali. Kina kiran makanki ruwa ne, kina makanki ko kiran makanki kulin wutan jahannama ne. Ki kyautata alaƙanki da makwabtanki, sannan ki kyautata alaka da duk wani wanda mu'amala ta dauke da shi a duniya. Duk wanda mu'amala ta dauke da shi a duniya, yayi fatan gobe ƙara yin mu'amala da shi, ba yayi fatan in muka rubuka da Allah ya ƙara hada mu ba. Irin rashin wannan dabi'a ke sanya galibin gidajen auren mu yanzu kawai zaman hakuri ake yi. In ka tambayi mace wane ne babban mutumin banza a garin nan, za su ce maka mijinta ne. In ka tambayi mace wanne ne mutumin banza, za ta ce maka mijinta. In ka tambaye namiji wacce ce babban mutumin banza a garin nan, zai ce maka ya wuce wannan yar iskan ne. Wai yana nufin matan shi? Saboda me? Saboda mummunan zamantakewa. Ka hada da sahabbai ana zama shekara 30 shekara 40, amma kaman ji aka daura aure, kaman yau aka shiga daki ake angwanci, kalmomi masu daɗi, mutuntawa, kimantawa, zama mai daɗi. Har wata rana zama ya musu daɗi, sai ka ji Ummu Salama ta ce ma Ummu Salama ta ce ma Abu Salama, mai biya ka san abin da nake so da kai? Ya ce a'a, ka zo ni wani alƙawari, ko na mutu ba za ka yi aure ba, kai ma in ka mutu ba zan aure ba. Zama ya daɗi, in zama ya daɗi miji ma baba ne. Haka ta gaya ma mijinta, ne maka alƙawarin, ka zo ni wannan alƙawarin, in ka mutu saboda in kiyaye maka alfarmanka ba zan aure ba. Ni ma in na mutu kakar aure. A shaida an yi wannan alƙawarin, da ita aka maida baya. To matan annabi za ta zama da ƙarshe da ya mutu, da a ce sun yi wannan yarjejeniya, ne sai ita ta koma baya. Ya ce a wannan alƙawarin bai daidai ba, bai daidai da shari'a ba. Amma dai wai ka gane irin daɗin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba irin daɗin zaman da baya yi da matarsa. Har a yi tsere, har a rika gunsan ruwa a baki, ana zuba ma juna a baki. Ai kai ka san kaunan karshen soyayya kenan. Galibin ku tsakankanin ku da mazajen ku, sai da kila da daddare mutum ya zo yana zuzun bar baki, sai ma kila zuzun bar baki, sai ka ce kila. Ai ba lalle ba kila zama da kaka ta wurin uwa, a to ai ba gidan ku bane, gidan so gidan su kakanka na gurin uwa, ai ba gidan ubanka bane. Ko ba haka ba? Kana zumbar baki, ina zumbar baki, kamar an ce tilas. Amma a ce kawai yanzu ana zaune a gida, yau kuna wasa, ka faɗa mata magana mai daɗi, ta faɗa maka mai daɗi, yau ka ɗibi ruwa ka watsa mata, daga kai sai ita kuna guje-guje, kuna ƴan tseranku, kuna na janje ni gidan gauro, misali ko da ke ba gauron a cikinku, kuna goyo-goyo. A ce yau ko da ba ka nan, ko da ba ka a gida, zuciyanka na kusa da matarka, ko da ba ta kusa da kai, zuciyanta na kusa da kai. Haka ya kamata a zamantakewa, amma duk galibi zama haƙuri kawai ake yi. Zaman ƴaƴa ko ba zaman ƴaƴa kuke yi ba? To ina batu akan kyakkyawan mu'amala. To haka nan duk wanda Allah subhanahu wataala ya haɗa ka mu'amala da shi, to haka ake so ka kyautata, ka kuma ainihin zamantakewa mai kyau mai daɗi. A takaitan takaitawa, idan kun lura da ƴan haƙoƙan da na kawo, akwai waɗanda suke da alaƙa da haƙoƙa na imani, akwai waɗanda suke da alaƙa da haƙoƙa ko kuma sifofi na ibada, akwai waɗanda suke da alaƙa, kai da kaji ina son ƙarƙari kana bani minti 10, akwai waɗanda suke da alaƙa da ɗabi'a, akwai waɗanda suke da alaƙa da zamantakewa. To ina fatan duka waɗannan sifofi Allah ka taimake mu mu kiyaye su, ba lalai ce ƴa mace ba, da ƴaƴa matan, da ƴaƴa mazan, da manya, da yara, da dattawa, da tsafi, da malamai, da ɗalibai, duk gabaki dai Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan haƙoƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ya rataya a wuyanmu. Kuma Allah ya ƙara mu jinsin ƴaƴa mata daraja, Allah ya ƙara muku daraja da ɗaukaka, Allah ya kyautata aƙidunku, Allah ya kyautata mu'amalolinku, Allah ya sanya rayuwanku ta zama alkhairi a duniya da lahira. Waɗanda suke da mazaje a cikinku, Allah ka kyautata zamantakewa tsakankaninku. Waɗanda kuma suke kasuwa, ko cikin ƴan mata ko cikin zaurawa, Allah ka musu zaɓi na alkhairi, Allah ka yi musu zaɓi na alkhairi, Allah ka yi musu zaɓi na alkhairi, Allah ya ƙara ma rayuwanmu namu albarka. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. To bismillah. Na'am sa.
Amin. 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 Am